على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يو شعب يو قوت رمضان شكرا تدو إيري هدو دا أربعين دا هدو هجرية واندي إداتي دا أكو قوتا هدو شكرا تدو بيو دا عشرين دا أكو ميلادية da ikon Allah tabaraka wa ta'ala muna zama na 12 a cikin tafsirin mu na alqur'ani mai girma da muke gabatarwa a wannan gari mai albarka garin Kumo Akko local government jihar Gombe Nigeria wanda yau insha Allah za mu tashi a aya ta 68 a cikin suratu al-furqan bismillah al-rahman kafin wannan aya Allah rahmat jiya ya karanta mana fadin sa tabaraka ta'ala wal ladina idha anfaqu lam yusrifu wa lam yaqtulu wa kana bayna dhalika qawama bayin Allah na kwarai mu'minai da Allah yake sifanta ibadur rahman sune wadanda in sun zo kashewa kudi ko za su ciyar to ba sa wuce gona da iri kuma ba sa yin kwauro shine walam ya kuturu wa kana baina zalika qawama suna yi ne tsakatsaki ba zurfafawa ba kuma kuntatawa Muhammad al-Amin Shinqiti mai tafsirin Adwa'ul Bayan rahimahullahu ta'ala yana cewa wannan ayar tana nuna mana muhimmancin wato tattalin arziki a musulunci wato economy kenan na ƙasa ya za a sarrafa kuɗi ya za a juya su a cikin wuriyar su nema da kashewa duka a cikin wannan ayar akwai idan an faqu lam yusrifu wa lam yaqtulu na farko dai an faqu ai sai da suka nema sannan suka ciyar din da mutum bai nema ba da bai ciyar ba to shine sai yace a cikin wannan ayar akwai wato abubuwa guda biyu da suke da alaka da tattalin arzikin ƙasa economy na ƙasa akwai iktisabul mal neman kuɗi shari'a ta halatta mutum ya shiga ya nemi kuɗi abu na biyu sarfuhu fi masarifihi kashe kuɗin a inda ya kamata a kashe su kenan ana nuna in an nemi kuɗi to sai a kashe su duka wannan shari'a tana da ta cewa akai hanyar neman kuɗi da kuma hanyar kashe kuɗin yace daga nan ne za ku gane cewa shi al-iktisad economy na ƙasa muzdawaj ne yana tattare ne da wato abubuwa ne guda biyu dole a nema a kashe ba zai taɓa yiwuwa a yi ɗaya ba idan an nema an tara ba a kashe ba shirme ne haka kuma bai zai yi a ta kashewa ba a nema ba da haka wajibi ne mu gane cewa dole ne sai an nema kuɗi kuma dole a kashe su ɗaya baya aiki sai da ɗaya, nema baya amfani sai da kashewa, kashewa ma baya amfani sai da nema. Da a ce mutum zai fi kowa sanin hanyar neman kuɗi, to amma hanyar neman kaɗai ya sani, bai kuma san hanyar kashewa ba, wannan bawan Allah ya zama jahili, ya zama mai shirme. Inda zai nema bai san yadda zai kashe ba. Haka idan mutum ya iya kashe kuɗi amma kuma jahili ne, bai san hanyar neman su ba, to wannan hanyar kashe kuɗin ba ta yi mai amfani ba, tunda bai san ya zai iya nemi kuɗi ba. Da haka dole ka san nema, dole ka san wato kashewa. Wannan yana nuna mana cewa iktisad na musulunci, economy na musulunci, dole ne yana ginuwa ne akan abubuwan nan guda biyu, da nema da kashewa. Nema da kashewa su ne asali guda biyu da shari'a ta gina tattalin arziki na ƙasa gabaki ɗaya. Allah tabaraka wa ta'ala ya yi magana akan neman kuɗi da kashe su. Akan nema ya ce a nemi kuɗi ta hanyar da ya dace, kamar misalin hanyar kasuwanci da sauransu. Duk inda mutum zai kasa kaya ya sayar, ya yi kasuwa, wannan abu ne mai kyau, kuma abu ne da ake sha'awa. Allah ce laysa alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum, kaga wannan nema ne. Allah ya ce ku nema kuɗi. Ashe addinin musulunci ya ce a nema kuɗi don amfana. Fa idza qadaytumus salata, ko fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi, kaga sai yace wabtaghu min fadlillah, ku je ku nema daga falalar Allah, ku shiga kasuwa ku nema kenan. Alima an sayakunu minkum marda wa akharuna yadhribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah, akwai wanda suke tafiya a bayan kasa suna neman kuɗi, suna nema daga falalar Allah. Kaga wannan ma ayat tana nuni akan muhimmancin a fita a je a nema. إلا أن تكون تجارة أم تراض منكم, سيدين يا كسان شيء كاسوانشي ندفوك أي تجارة كاسوانشي أم تراض منكم دي أرزاق كانوكم. كذا وانما ما ينانونا بنا أشي الله يحنى تأيكا سماء سامغولي شن أشي سورة الكافي أجلس المتعنى أصاب الكافي yace faba'athu ahadakum biwariqikum hadhihi ila almadinati, shi kuma wannan yana nuna mana nau'in kudade da ake kashewa. An nema a tafi a shiga kasuwa, a shiga gari, a kashe wannan kudi. Da haka yanwana musulmi ku sani cewa zaman banza, zaman kashe wando, zaman rashin nema ba addini ne ya zo da shi ba. Musulunci ya ce mu nema mu kuma kashe. Sannan abin tausayi ne mutumin da yake ta tara kuɗi baya kashewa. Kana ta tarawa, kana ajiyewa, me za ka yi da shi? Idan baka kashe ba, to meye amfanin tarawan? Ka tara ka kashe, plus minus. Bai zai kai plus ba minus ba, bai zai ba, dole sai kana minus ne, kana kashewa. Ka ci, ka sha, ka ɗinka sutura, ka ciyar da iyalinka, ka taimaki mabuƙata, ka biya buƙatarka, ka nemi lafiya da dukiyarka, ka yi kaza ka yi kaza, duk wani abu ne mai kyau da shari'a ta kwadaitar da mu yi. To kuma economy na ƙasa yana zama ne ya samu kwanciyar hankali da nutsuwa idan ana nemowa a kashe, nemowa a kashe. Masana tattalin arzikin ƙasa suna cewa duk ƙasar da kashewarta ya fi neman ta yawa, to za ka samu meltdown na karyewa tattalin arziki. In kashewa ya fi nema, to tattalin arziki mutum zai kare. Ba ma ƙasa ba, ko kai ɗin nan ka bincika, idan kashe kuɗinka ya fi neman ka yawa, to ina maka albishir daga talauci da zai riske ka. Ka tsaya ka duba nawa kake samu a wata, nawa kake spending, mana nawa kake nemowa, menene income ɗinka, menene spend naka. Dole sai ka yi balancing. Kana samun 2,000 duk wata, kuma a lissafi an nuna kana kashe 3,000, to sunanka karyayye. Duk mai shagon da ko mai sharika kamfanin da ko mai sana'ar da yake yawan kashe kuɗi a shagonsa sama da ribar da yake samu, to sunansa karyayyen ɗan kasuwa. Kisa aya tace wallazina idza anfaqu lam yusrifu. Yana cikin al-israf ka kashe abinda baka samu ba, walam yaqturu kuma ba sa ruwa, ba sa ƙoro, ba sa kashe, ba sa kin kashe abinda Allah ya ba su su makale su ta ajiyewa. Idan ƴan uwa sun fahimce ni, to ba yanda za a gina tattalin arzikin ƙasa sai da waɗannan abubuwa guda biyu: iktisabul mal wa sarfihi fi masarifihi. To kuma ɗaya duk kowane ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa guda biyu, da nema da kashewa, to baya yiwuwa sai da abu guda biyu shi ma, in dai a shari'a ne. Na farko dai sanin hukuncin Allah tabaraka wa ta'ala akan hanyar neman da kuma hanyar kashewar, don Allah ya halatta dukkan hanyoyi da za a nemi kuɗi. Allah ya halatta sai dai in hanya ce ta haram, ya ce kar a yi. Ma'ana duk hanyar da za ka samu abin da zai shigo maka, in dai ba hanyar haram ba ne, to ka je ka yi. Hanyoyi wasu ya halatta, wasu kuma ya haramta. Wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Allah ya halatta kasuwanci, saye da sayarwa, ko kashin awaki za ka kasa ka saya ka sayar, ya halatta. Duk abinda mutum ya ga zai saya ya sayar, to Allah ya halatta masa, amma ya haramta cin riba. Amma Allah bai halatta kashe kuɗi ta kowace hanya ba, bai halatta a kashe kuɗi ta kowace hanya ba. Ya halatta kashe kuɗi ta wata hanya, ya haramta kashe kuɗi ta wata hanya. Masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Kaga anan Allah ya magana yunfiquna amwalahum fi sabilillah, suna ciyar da dukiyarsu ta hanyar Allah. Kenan duk wanda ya samu kuɗi ya samu dukiya, idan zai kashe ya tabbatar ya kashe ta hanyar Allah. Kuma idan mutum ya yi saboda Allah, kamar ya tace da aka shuka ta fitar da zangarniya, a cikin kowace zangarniya akwai ƙwaya 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 ta masara, ƙwaya 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 ta dawa, ƙwaya 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 ta gero, mi a tawabba guda ɗari. Kaga yadda Allah ke multiplying, yana ninninkawa mutum yayin da Allah ya bayanin kafirai. Ya ce innal ladhina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Kaga masu imani su kuma yunfiquna amwalahum fi sabilillah, kafirai kuma yunfiquna amwalahum kafaru ila jahannama yuhsharu. idan mutum bai san hanyar da zai je ya nemo kudin nan mata halal ne ko ta haram hanyar shi dai yana da neman yana kokarin neman halal amma ya jahilci hanyar da zai shigo da kudin to zai iya yiwa ya zai iya debo haram a je a bashi wani business na haram ya shigar da haramun a cikin dukiyarsa kuma Allah ya cire mai albarka a ciki malamai suke ce daga nan ya kamata musulmi su gane iktisad economy na musulunci tattalin arzikin ƙasa na musulunci dole ne ya ginu akan abubuwa guda hudu abu na farko ma'rifatu hukmillahi fil wajhi alladhi yuktasabu bihi al-mal duk dukiya ta gwamnati ko ta kamfani ko ta al'umma a san hukuncin Allah ta hanyar fuskar da za a je a nemo wannan dukiya kuma a nisanci dukkan ijtinabu al-iktisabu bihi in kana muharraman shar'an duk hanyar da za a nemo wannan kudi in dai hanya ce ta haram to a nisance ta shi yasa ga gaban kuna na musulunci suna nemo kudi amma duk inda za su nemi kudi in dai na riba ne ba za su riba kamar irin su Jaiz Bank irin su Taj Bank bankuna ne da suka gina sarfan a kan musulunci tsantsa duk kudin da za su nema sai sun nemi fatawar malamai duk wani business da za su yi duk wata harka da za su yi ta mu'amala da kudi sai malamai sun ba su fatawa sun ce su yi sannan su yi in malamai suka ce wannan hanyar ta haram ne to wannan bankin baya mu'amala da haram ba sa ba da bashin ruwa ballantana a ba su kudin ruwa Allah ya musu albarka Allah ya karfafi waɗannan bankuna da dukkan waɗanda suka buɗe windows na Islamic banking a cikin bankunansu muna fatan Allah ya taimake su kuma Allah sa 'yan kasuwarmu su je su yi ta zuba kuɗaɗensu a Jaiz Bank, Taj Bank don su karfafi addinin musulunci kuma su taimaka wajen rage mu'amala da riba a ƙasashen al'ummarmu musulmi abu na biyu husnul nazari fi iktisabil mal kyakkyawan nazari wajen neman kuɗi bayan an san meye zai halatta ko meye zai wato Allah ya yarda da shi to sai fa an yi nazari akan hanyar da za a nemi kuɗi ba a neman kuɗi ta ko'ina a sai an yi bincike dan akwai inda za a yi maka dungu a zahiri a nuna maka halacci in ka shiga kuma ka ga riba ne da yawa yanzu akwai businesses da ake yi kawai riba ne karban kuɗin mutane kawai ake ana mu'amala da riba sannan ka san hukuncin Allah na uku ma'rifatukum billahi fil awjuh allati wato yasrifu fiha almal fuskokin da duk zaka kashe kuɗin ya zama ka san yardar Allah ake nema abinda shari'a ta yarda da shi kenan yanzu misali kada wani ya zo ya ce ka bashi rancen kuɗi zai je gina gidan giya kaga wannan hanyar kashe kuɗi ne ya zaka taimaki mai gina gidan giya ka bashi rancen kuɗi ku yi business da shi ba daidai ba ne wani ya zo ya ce maka ka bashi kuɗi za ku yi kasuwanci kaga in ka bashi sarful mal ne kashe kuɗin ne to amma shi zai rinka oda karnuka ne daga arewa zai rinka kaiwa kudu ta kaga wannan bai yi ba ko wani ya zo ya ce ka zo ka cire kuɗinka za ku yi business ɗin jakuna za ku rinka loda jakuna ana sawa a trailer ana packaging ɗinsa ana kaiwa China saboda China suna cin jakuna to kaga bai kamata ka sarrafa kuɗinka akan wannan ba ko wani ya ce ka bashi kuɗinsa zai shi kuɗinka zai shiga caca wannan duka aujihu sarful mal hanyoyi ne na kashe kuɗi ko wani ya ce ka bashi kuɗi zai yi harkar giya zai rinka oda trailoli na giya yana kawowa gidajen giya yana distributing big distributor ne na alcohol na giya bai kamata ka kashe kuɗinka ta wannan ba so kaga ko gina gidan karuwai ko gina gidan kallo a zo a ta haɗa maza da matan ana kallon tsiraici wannan duk aujihu sarful mal ne dole ne a gina tattalin arzikin musulunci to dole sai an lura da hanyoyin da za a kashe kuɗin Allah ya yarda da su ko Allah bai yarda da su ba abu na biyar abu na hudu kai shine husnul nazri fi aujihi sarf din fuskokin da za a kashe ayi bincike su ma akan su kuma duk abin da bai da fa'ida bai da wani amfani kada musulmi ya je ya zuba kudin sa ciki da haka ya kamata mutane su kiyaye akwai kungiyoyi da kamfanoni da ake da su waɗanda suna mu'amala da kuɗi amma wallahi ba mu'amala ce ta halal ba za a zo a yi maka tallan kasuwanci ka zo za mu haɗa kamfani don mu gina tattalin arzikin ƙasarmu ko mu gina tattalin arzikin kanmu za mu yi business na kaza na kaza amma wallahi idan ka duba sai ka ga hanyoyi ne wanda Allah baya so kuma Allah bai yarda da su ba don su irin waɗannan daman ba sa ma tuntuɓan Allah wajen sarrafa kuɗinsu don haka ku sani cewa da yawa economy na ƙasa yanzu ƙasashe da yake gudana a yau fi aqtarin ard economy ne da aka gina shi akan duniya kaɗai ba aka gina shi da yardar Allah ba in banda wasu daga cikin ƙasashen musulunci ba da haka duk kuma tattalin arzikin da aka gina shi ta hanyar haram to wannan baya albarka za a yi ta wahala yanzu kun ga mu kuɗaɗenmu suna mu'amala ne da riba kawai sai wanda Allah ya kubutar ka ɗauki kuɗinka masu yawa ka kai su bankin riba a yi ta mu'amala da riba da kuɗinka na halal amma ka kai su bankunan riba a je kuɗinka yanzu za ka yi sai a aika kamfanin giya kai musulmi ne ka kai musu kuɗinka tunda banki ne na riba ba ruwansu sai su ɗauki kuɗin musulmi da ya je sai da masararsa da dawarsa da wakensa ya kai naira miliyan 100 sa wallahi yanzu kamfanin giya sai su zo neman rancen miliyan 100 sai wannan bankin sai su ba shi miliyan 100 nan kuma su ma fika cin riba akan kuɗin naka kai amma in bankin musulunci ne ba za su taɓa ɗaukan kuɗinka su je su maka business ba illa fi halal business business ɗin da yake halal sai sun duba halalability ɗin shi shin ya halatta ai ko bai halatta ba amma sauran bankuna a'a kun san duk kuɗin da muke kaiwa fa kamar yanzu kuɗin da ka kai ajiya ba akwai wani ɗakin da ake karɓan kuɗi ba ana irgawa da injin irga kuɗi farar ai da sun tara in wani kamfani ya zo neman bashi wannan kuɗin kana fita kawai rubutu ne za a sa a cikin kwamfuta wannan kuɗin naka su za a ɗauka a ba wa ɗan gidan giya ma ya je ci juya kuɗinsa wannan bankunan riba kenan ba abin da ya dame su idan mutum kamfanin karnuka ya buɗe yana sayarwa ko yana naman kare ko na alade zai iya yiwa a kai kuɗin masallaci da aka tara fi sabilillahi su zare wannan kuɗi su ɗauka su ba mai kamfanin karnukan nan ko mai kamfanin alade ba abin da ya dame su don su juya kuɗi a wajensu ba sa tunanin Allah a ciki da haka muna ta mafarkin Allah ya kawo mana wato Islamic finance system da zai rinka rulin a ƙasashenmu kuma alhamdulillah bankuna na musulunci a duniya suna cikin bankuna da suke powerful bankuna kuma wanda suke rapid ci gaba ba wai karyewa ba tattalin arzikinsu yana ɗaukakuwa saboda ba su ta mu'amala da riba to yawanci mu'amalan albunuk sharikat ɗin nan da kamfanoni da bankuna da kamfanonin ba da hannun jari da sarka hannun jari ba sa mu'amala da wani abin da wai Allah ya haramta ayya Allah ya halatta ba abin da ya dame su kawai su abin da ya dame su me zai kawo ƙarin kuɗi ziyadatun ribawiyya ko kuma a gina kasuwanci akan uncertainty shine gharas hadari wanda dukkan mu'amalar da yake akwai uncertainty akwai gharam haram ne a musulunci inshora da ake bayarwa ta zamanin nan da yawa cikin inshororin da ake bayarwa inshora ce wanda Allah bai halarta ba to amma dai ana ta yi tunda ba Allah ake tuntuɓa ba Allah kare to shine Allah ya yi mana bayani kamar yadda Allah ma karanta mana a cikin wannan aya yanzu na gama magana akan tattalin arziki na ƙasa Allah ya bayani cewa walladina la yad'una ma Allah ilahan akhar bayan ya gama tattalin arziki kuma sai zo magana sifan bayan Allah nan su ba sa shirka ba sa kiran wani tare da Allah wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah bayan Allah na kwarai ba sa kisan kai ba sa kashe ran da Allah ya haramta sam ba ɗabi'arsu ba ne illa bil haqqi sai da haƙƙi da shari'a ta tanadar kuma ta amince sannan wala yaznun ba sa zina kun ji sifofin ko duk bawan Allah dan arziki na ƙwarai baya zina ba kuma ruwansa da zina wa man yaf'al zalika duk wanda ya aikata haka irin waɗannan abubuwa da ba su da kyau yalka asama to za a jefa shi cikin wani kwari a jahannama shine yalka asama asama din wajin ne fi jahannama wani kwari ne a cikin wato wutar jahannama wasu suka ce yalka asama wa man yaf'al zalika yalka asama ai wa man yaf'al zalika yalka jazaa duk wanda ya aikata haka zai gamu da sakayya kuwa na abin da ya aikata wannan kuma shine ashbah bi zahiril aya shi yasa da yawa malamai suka fassara shi da haka Allah ya ce yudha'af lahu al'adhabu yawmal qiyamah
يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما
يزود عبد الله بن مسعود الله يدرشي يتي أنت بيمن الله صلى الله عليه وسلم أي ذنب أكبر wai wanda zanibi ne kuyi ko wani zanibi girma a wajen Allah za Allah ya ce an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak ka yi wa Allah kishiya alhali Allah shi ya halicce ka amma sai ke mata kishiya wannan babu zanibin da ya fi wannan girma irin yi wa Allah kishiya irin shirka da Allah ibn mas'ud ya tambaya ya ce sun ma'ayyu ya rasulullahi bayan yin shirka da Allah hada Allah da wani bautar wani Allah tsafe-tsafe duk yana cikin shirka a girman zunubi bayan su sai mi sai ce an taftula waladaka khashyata an yat'ama ma'ak ka kashe ɗanka don baka son ya ci abinci tare da kai wanda suke zubar da ciki saboda matarsu ta ɗauki juna biyu wai ba su da kuɗin biyan kuɗin makaranta wanda suke hana haihuwa a gidajensu a toshe mace kar ta haihu don wai kar a tara yara da yawa a samu matsalar kuɗi ko matsalar walwalar rayuwa wala taqtulu auladakum min imlaq a wata ayar khashyata imlaq kar ku kashe ƴaƴanku saboda talaucin da kuke ciki menene kashewa mutum ya hana matarsa haihuwa wai dan ƙasa ba kuɗi ko kuma jin tsoron talaucin da zai tinkare shi nan gaba Allah ce nahnu narzuqukum wa iyyahum ku din iyaye mu muke azurta ku da su yara arzikin guda biyu ne akwai arzikin ka kai na baba akwai kuma arzikin ƴaƴanka idan ka sai wa ɗanka hula daman Allah ne ya bada kuɗin ka biya mai idan ka sai wa ɗanka abinci Allah ne ya turo maka kuɗin kai kawai hanyar ci arzikin ɗanka daban fa arzikinka daban idan ka auro matarka ita ma arzikinta take ci kana aurenta sai ya buɗa maka hanyar da za ka rinka ba ta ci kai kawai ɗan aike ne to meye na kashe ɗanka wai don jin tsoron talaucin da zai same ka ko kuma wanda kake ci abinda zai nuna maka haka sau nawa uba yake faɗuwa ya mutu kuma ɗansa ya rayu, idan har shi ne yake ciyar da shi arzikinsa a hannun uban yake, to tunda uban ya mutu ai shi ma sai yake mutu? A'a. So nawa uwa da ita take ba wa ɗanta mama za a yi hadarin mota ta faɗi ta mutu, yaron nan sai awa biyar ba a zo aka ɗauke shi ba, mota ta wullar da shi yana gindin bishiya, ya gama kukansa yana wasa da ƙaya, sai an zo neman gawawwaki a zo a ɗauke shi, bai sha nono ba, kuma ya je ya ci gaba da rayuwa. Ina uwarka sai ya girma ya ce ai hadari ta yi ta mutu. Idan da arzikin wannan yaron a hannun uwan ne ai sai ya mutu. Da ta kar wani ya yi tunanin cewa wai arzikin ɗansa ko iyalarsa ko matarsa da yake ciyarwa ko yake ɗaukar nauyi wai a hannunsa yake. Wallahi ba naka ba ne, na Allah ne. To ka shiga don jin tsoron kar ya ci abinci tare da kai, wannan babban zulubi ne. Sai Ibn Mas'ud ya ce sai mai wa an tuzaniya halilata jarika, ka zo ka yi zina da matar maƙocinka, wal'iyadu billah. Mutum ya nemi matar maƙocinsa ya ɓarna da ita. Allah ya gaskata wannan hadisi. Ibn Mas'ud ya ce Allah ya ce wallazina la yad'una ma'a Allahi ilahan akhara, har izuwa ƙarshen aya ɗin. Don haka ‘yan uwana, bayan Allah na ƙwarai ba sa shirka da Allah, ba sa tsafi, ba sa kiran wani Allah, ba sa bautar itace, ba sa bautar rana, ba sa bautar gunki, ba sa bautar mutane, ba sa bautar ra'ayi, Allah kaɗai suke bautawa, ba sa bautar kabari, ba sa bautar ruwa, ba sa bautar dabba, Allah kaɗai suke bauta mawa. Sannan kuma ba sa kisan kai. Kisan kai yana jawo masifa a cikin ƙasa, zubar da jini, yakan sa Allah ya fushi da al'umma. Ya zo a hadisi sahihi, daga kashe mutum ɗaya mumini wanda duniya ta tashi gaba ɗaya, jinin mumini ƙwaya ɗaya. Kun ga da yawan duniya ko? To da a kashe mumini ƙwaya ɗaya, wanda mutum ya bunka wa duniya wuta duk ta ƙone gaba ɗaya. Mumini ɗaya a riwaya aka ce darajarsa ta fi ɗakin Kaaba, ɗakin Allah nan da ake zuwa ana tsara shi. Da a kashe mumini ɗaya, wanda a sa gireda a rugurgude ɗakin Kaaba, wanda ya yi wannan laifi bai kan wanda ya yi laifin rushe ɗakin Allah, bai kai laifin wanda ya kashe mumini ɗaya ba. Yanzu idan al'ummata, idan samari ‘yan uwana matasa, an karantar da su wannan hadisai, yanzu mutum zai riƙe adda yana yawo da ita? Adda duk inda ka ga adda fa kisa za ta yi. In aka sari kafaɗa, sauke kafaɗa take. Akwai wani mai adda da ya yi kan wani da keke ya bi shi, keke ne da ya sari wilin, wilin keke da ya sara, wallahi sai da ya sari wilin kuma ya sari gwiwa keken gaba ɗaya. Addar saboda kaifinta sai da ta ɓalla wilin keken da ainihin wayoyin keken da mariƙan wilin sai da ta sari shi. Yanzu malam ka kwatanta inda kafaɗar wani ya tsara da wannan makami yaya. Ɗazu ɗinnan wani ya bugo min waya, wani limami ne daga unguwar investment a Gombe, ya ce da Allah malam an zo tafsiri a sa wani yaron mu addu'a haka kuran da azumin nan haka kawai. Ya fito daga gida da waya a hannunsa, kawai sai wasu yara sai suka tsare shi, su kuma suna da makami, ba magana, ba aure, ba wani abu, suka rinka zabga masa adda, suka sare mai kafa, suka sare mai hannu. Da aka kai shi asibiti sai aka tarar da jijiyoyin da suka sare din gaba ɗaya, hannun ba zai taɓa yin aiki ba. Yaro mutumin arziki, mutumin kirki, me ya musu babu sun zuga da gudu sun tafi bai zage su ba bai ci mutuncinsu ba wucewa kawai suka zo yi suka gan shi wannan shi ne ibtila'in da muke ciki yau an ba da dama yara suna yawo da makami a hannu kuma suna ta'addanci da wannan makami su kashe wanda suka ga dama su sari wanda suka ga dama shi wannan yaron cewa aka yi sai da suka sai ta kansa makwarkwadarsa za su sara mai takobi Allah ya kubutar da shi da yawa wasu idan an sare su kafin a je asibiti masu mutu yanzu ka je gurin Allah bayan ka mutu Allah ya tambaye ka me wannan bawan Allah ya maka kai kashe shi me zaka ci Ibn Mas'ud yana cewa duk wanda ya kashe wani wallahi a kiyama sai sun tashi wanda ka kashe sai ya shake maka wuya ya mulkushe ka a gaban Allah kaga dai kiyama ne amma haka hadisin yazo zai ce ya rabbi sal hada lima qatalni ya ubangiji wannan bawan naka tambaye shi me na masa a duniya ya kashe ni tambaye shi gaki nan daga ƙarshe sakamakon ka wuta za a kai ka duk wanda ya tuka mota da gudu tukin ganganci ya kashe mutane sai Allah ya masa azaba duk wanda ya dauki makami ya kashe wasu sai Allah ya masa azaba ran mutum daya da ka kashe to duk laifinsa da zunubinsa an ɗebe an loda maka indai ka kashe wani ya kamata yaran mu su rinka daukan makami suna yawo da shi har a ce wai akwai wata dabi'a wai wani bai isa ya shiga unguwa kaza ba wai yana tsallakawa da ya shiga unguwa kaza yadda ka san 'yan unguwar gaba ɗaya 'yan ta'adda ne kawai sai dai a rufan masa a sare shi wani in yazo zai je unguwa zai je cikin gari bai isa ya bar ta unguwa kaza ba sai dai ya zagaye gari ya lalace ana ta andanci ana ta zubar da jini kuma duka wanda suke wannan abin da iyayensu sun haife su suna kallon su sun zuba musu ido a karantar da su addini su san Allah duk lokacin da mutane suka yi nesa da da'awa suka yi nesa da ilimi ba a ja su jika aka yi ta karantar da su musulunci da shari'a ba malamai suka shagalta da wasu abubuwa daban to dole ne al'umma ta fara lalacewa mai irin wani abuwa da suke faruwa a ko'ina ne yana nuna dole ne mu tsaya mu yi tunani da sarakunanmu da malaman addini da 'yan siyasa waɗanda suke da kyakkyawan manufa ga al'ummarsu wani lokacin ba za ka zargi waɗannan yara da sunan 'yan daba ko 'yan kalare kai tsaye ba za ka iya cewa ba laifinsu ne kai tsaye ba wallahi ma nan san'anta su aka yi ba ina goyon bayan abin da suka yi ba ne amma san'anta su aka yi in an ce san'anta su wato kera su aka yi wato tanada su aka yi yanda ka san mutum yana tanadan kare mai cizo ya ajiye shi a kofar gidansa don kada wani ya zo ya mai ta'addanci ko wani abu makamancin haka yau yanzu haka ake tanadan mutane a raba musu makami a ba su kudin da ba zai musu maganin yunwa ba a ce duk wanda ka samu ku kashe a koya musu tsageranci a koya musu rashin mutunci kuma daga cikin waɗanda suka fi kowa yi mana wannan abin da ba daidai ba su ne 'yan siyasa ya kamata mu gaya wa duniya su sani duk inda ka ji ana jagadiyar kashe-kashe da zubar da jini wallahi sai ka ga yana da alaƙa da siyasa kuma mu an fi kashe mu an fi zubar mana da jini duk lokacin da aka zo harkar zaɓe harkar siyasa yawa-yawan garuruka haka za ku ji ana wannan banga wato banga ta siyasa ɗan majalisa yana da 'yan dabansa yana da 'yan kaladansa nasa ya ƙarfafe su ya gina su don saboda su taimake shi wajen yin ta'addanci da yaƙan abokin gabansa ɗan jam'iyyar kaza yana da nasa, ko jam'iyya kaza tana da nata, yan bangaliya ko yan daba ko yan kanari, sanata yana da nasa yan daban da suke raka shi, tara raga motar yan sanda tana raka shi ga motar yan daba da yan bangaliya da yan bangar siyasa da yan kanari, su ma da motar su da wukakensu da makamansu. Wannan mutumin fowai shi ne wai shugaba in an zaɓe shi, kowa ya zuba ido ya yi shiru, gwamna shi ma yana da nasa, idan zai wuce gwamna mai ci da nasa, mai neman gwamna da nasa, da wanda zai ci da wanda bai zai ci ba, kowa yana da nasa. Abin tausayi malam, duka waɗannan yaran ƴaƴan talakawa ne. Yanzu ina kira ga ƴan uwana yara matasa wanda Allah ya jarabe su da wannan fitina da aka ba su makami suke ta kashe-kashe, ku bincika tun daga gwamna ko sanata ko ɗan majalisa ko ma waye, kun taɓa ganin ɗansu yana karare ko yana daba? Wallahi malam ƴaƴansu suna Dubai, suna Ingila, suna America, ɗan ka ga ƴaƴansu ka gama ƴaƴan Turawa. Wayar da ɗansa yake riƙewa guda ɗaya, na rantse da Allah ya isa ya ɗauki nauyin abincin gidanka da na babanka na shekara guda. Wayar da ɗansa kawai yake riƙewa, in aka sayar maka kafi abinci ya isa ka riƙe babanka da kakanka. Zoben da ɗansa yake sawa ya isa ya biya wa ubanka kuɗin maganin shuga da yake damunsa shekara guda. Galiban su lokacin da za a yi harkar zaɓen nan da matansu da ƴaƴansu ba sa ƙasar nan, kuma ku duba duk ku zo ku yi ta wahalar zaɓen su da waye, amma ba za ku ga matansu a garin ku ba, ba za ku ga ƴaƴansu a garin ku ba, ba sa zama a garin, amma ƙuri'arsu a garin take. Mu yi haƙuri mu gaya wa kanmu gaskiya, ya kamata ƴan siyasar mu su taimake mu wajen gyara mana ƴaƴanmu, ba wai su taimaka wajen lalata mana ƴaƴa ba. Ame da ƴaƴan musulmi ƴaƴan talakawa kaman karnuka, kare da za a koya masa cizo ya je yi farauta, me ribar sa? Kamar kare ne fa za a kora shi a ce farauta shi, a yi masa cicune ya je ya kamo wata dabba ya kawo mai gidan, amma yana nan a matsayinsa kare har yanzu yana yawo ba riga ba wando a jikinsa, ba za ka taɓa ganin kare yana da wando ba. To haka suke maka, don haka shi yasa kuka ga wannan harkar tana da wahala gyarawa. Wallahi yaran nan suna da haƙƙi a taimake su, inda an kai su jami'o'i suna karatu, ina za su samu makamin da za su ɗauka, ina za su samu lokaci da za a ba su makami? To da gangan ba a kai su ba jami'a suka yi karatu, tunda suna zaune a gari ba dole a ba su makami su ɗauka ba? Sannan ba a ba su sana'a mai ƙarfi ba? Yanzu kowane ɗaya daga cikinsu yana da tafkeken shago a gari, yana business, yana zuwa Kano sau uku a sati, ya shirya zai bilayi yana da rashin mutuncin. To amma da gangan aka yi mutar da su, aka kyale su na wiwi ma da ƙyar suke samu. Wannan ai da manufa ce, mutum ya kiyaye maka, ya kiyaye maka taimakon da zai rike maka rayuwarka da ta iyayenka, sai ya maka taɓa ka lashi, sai ya ɗan miƙa maka, idan ya miƙa maka kana ɗan fara ci sai ya karɓe, sai ya barka da yunwa, kawai ya mai da kai kai ne karen farautarsa. Ina kira ga malaman addini, ya kamata malamai su zauna su yi tunani da sarakuna da manya-manyan 'yan kasuwa, samuwar wannan abun a gari ba ku da riba ku, da haka ku ga ya za ku iya daƙile wannan, a taimaka wa yaran nan a ba su sana'a da za su yi. In kuka ba su sana'o'i kuka buɗe musu aiki ba za su yi ba. Yanzu galibinsu duk suna nan suna zaune, ga jami'a suna da ita a jiharsu, amma wallahi ta fi ƙarfinsu. Yanzu wannan gata ne ba za su iya shiga jami'a ba. Yanzu garin nan na sani tun shekaru bila adadin akwai masu zuwa cirani nan garin, nan garin mutum ya taho ya baro ƙasarsu nesa tun daga Sokoto ko ƙarshen Najeriya ya zo nan garin cirani ya samu kurarsa ta ruwa yana zuba robobin ruwa kafin shekara biyu ya samu kudin da zai sai fili a garin su yana aika kudi na wannan ruwan da yake sayarwa yana gina gida da yawa wasu sun yi aure da wannan kudin ruwan da suke akwai masu zuwa aikin noma aikin gona kaka'ar da zasu ci dan sana'ar gona da shi ne zasu je su gina gidansu su biya kudin asibitin uwarsu da mamansu da babansu kai kuma a garinka an baka kwaya an baka wiwi an baka adda an baka makami baka da aiki sai dai ka kashe wanda ga dama an barka da gaba da abuwa da abuwa ga yara nan yan gata ana ta kai su Abuja suna samun aiki kai yanzu makamin da aka baka ka sarika fadan wani wataƙila ko Abuja ma baka taɓa zuwa ba to me riba ya kamata a kai ka kai maka dan shakata ga abubuwan ɗauka ne ana ɗaukan 'yan sanda yanzu duk wanda yaran da an ɗauke sun tafi 'yan sanda ko soja za mu gansu da sai dai mu ci muna da yaranmu wani yana Akwa Ibom wani yana Lagos wani yana kaza wani an tura shi ƙasar waje international abu wani yana kaza sai dai mu da motoci masu tsada suna shigowa gari ai harka a gari al'amura ya sun buru sun yaɗu to amma matsalar shi ne sai dai a bar su a cikin talauci a bar mu da su mai ta fama da su su fitine mu ana gama kaka'an zaɓe mai tafiya Abuja ya tafi wanda zai ɗauki matansa ya tafi hutawa Dubai ya tafi wanda zai kaza yanzu nan da duk da an rantsar da su za ku neme su ku rasa sun tafi sun bar muku hayaƙi ku kuma kuna nan kuna ku zo mu inganta kasuwa ainihin wato tsaro a garurrukanmu mu tsare garinmu mu tsare al'ummarmu mu taimaki gajiyayyunmu mu taimakawa matanmu da ainihin wato ba ni sunan shi a dukkan waɗanda suke masu rauni suke ƙarƙashinmu amma duk matashin da ya bari aka lalata masa rayuwarsa da shaye-shaye aka lalata masa rayuwarsa da riƙe makami wallahi tallahi sai kai da na sani kuma babu abin tausayi irin wato ƙannanka da za su zo idan mutum ya shiga wannan hanyar in ya yi wasa ƙaninka sai kai da na sani bayan tsufa ya kama ka ka ce ka koya wa ƙaninka sharri don shi ma ya tashi ga abin da ya ga yayansa yana yi abin ƙaruwa yake abin kamar wutar daji ne don haka kisan kai zubar da jini haɗari ne wanda ya ɗigar da jinin wani fa ya sani fa jinin nan fa na Allah ne to wallahi jinin ɗan adam baya faduwa ƙasa wannan kuma mutum baya albarka ku lura da wani abu ko tuba mutum ya yi bayan ya kakkashe mutane ya zo ya tuba ya dawo mutumin kirki haka dai gashi za ku yi ta ganin shi wannan yau da gobe ta tabbatar da haka fata na ya samfari na ya matasa ya yan uwa wallahi ƙaunarku ta sa muke tattaunawa akan matsalar ku mu burinmu ya za mu samu muku ƴanci ku zama mutane ku yi rayuwa mai inganci a garinku ba wai a mai da ku karnukan farauta ba lokacin da ake buƙatar ku kawai a yi bayan an gama aiki da ku kuma shikenan a bar ku da masifa kuma an ɗora ku akan wata ɗabi'a da dole sai kun nemi abin da za ku sha wannan abin kuma ba a ba ku ɗin da za ku sha ba wallahi malam wata rana je wa'azi Nijar can hanyar Algeria can da za ka tafi Algeria can wajen Arles sai na ji na tarar da su yan garin bayan mun yi wa'azi suka ce malam zo mu je ka ga yadda yaran matasa suke neman kuɗi sai muka shiga wani daji malam gwal suke tona ramuka ne suke suna tonan gwal wani daji ne iya ganinka yara ne samari matasa suna ɗiban gwal ga masu ƙona shi ga masu wanke shi ga masu tace shi ga masu fakejin ɗinsa kuɗi harkar kuɗi ake tabbatar hankali da na je gudun sai na ga yara suna ta zuwa suna gaishe ni na ce kai daga ina ce ai nan Najeriya ne daga ina ce daga gari kaza kai fa sai na gansu barkace na ce Allah ya muku albarka kun ga yanzu kun fito neman na halal ɗinku wani ya ce da wannan sana'ar na gina babana gidan zama da wannan sana'ar na aurar da ƙanwata da wannan sana'ar zan kai mahaifina umra wannan shekarar da wannan sana'ar ni ma zan je gida zan yi aure malam yaro ƙarami akan harkar irin tono na gwal a Nijar ne wallahi malam sun yi arziki to irin wannan kifin yara busy da sana'a da neman na yi wannan yasa zaka ga an samu karancin ta'addan shi da zubar da jini amma ya laika da yawa ba a gane ba daga muna kira ga shugabannin mu mu hada kai da ƙarfi da ƙarfe mu ce miki yaran nan mu inganta musu rayuwa ba wai mu taimaka wajen lalata musu rayuwa ko mu dauki makami mu ba su ko mu ba su kwaya su sha ba alhali mun koyi na mu yayan yayanka suna karatu a kasar waje matarka ta yi jajagur kamar tumatir tana cikin ni'ima da yalwa hankalinka a kwance amma dan talaka yana nan yana neman wiwi din da zai sha ya ji rashin mutunci ma ta gagare shi idan gari ya zafi sai ya zo ya dauko adda ya zagaya ya bi layi duk wanda ya samu ya sarara ya karbo wayarsa wayar da ake sai da ita naira 200,000 ya sai da ita naira 32,000 ya karbi kudin dan ya je ya sha kwaya an cuci waɗannan yara an zalunce su fatanmu ya rabbi ya Allah ka shirya mana da ƴaƴanmu Allah ka gyara mana halin su Allah ka inganta mana sana'arsu walladina la yad'una ma Allah ilahan akhar ba shirka wala yaktuluna an-nafs allati harrama Allah ba sa kashi rai wanda Allah ya haramta illa bil haqqi wala yaznun ba sa zina ba sa neman mata neman banza duk wanda ya aikata haka to ko zai ga sakamakon sa ko kuma zai fada cikin wutar jahannam Allah ya ce yudaf lahu al-azab yawm al-qiyama sai an ninninka masa azaba ranar kiyama mai irin wannan dabi'a yudaf ay yukarrar alayhi za a maimaita masa za a yi repeating za a yi ta multiplying azaba a kan sa ranar tashin kiyama bayan ya kone a dade maimaitawa yukarraru alayhi wa yughallazu a kuntata a tsananta azaba gare shi yawm al-qiyamati wa yakhludu fihi muhana kuma zai dawwama a cikin wannan wutar jahannama wulakantacce tozartacce shine wa yakhludu fihi muhana ma'ana zalilan haqira kaskantacce tozartacce wanda bai kai ya kawo ba bayan azaba illa man taba amma banda wanda ya tuba sai dai wanda ya tuba wa amana yayi imani wa amila amalan salihan ya aikata aiki mai kyau ai jazaohu alama fa'ala min hadhihi sifati alqabiha ma dukira illa man taba ma'ana duk wanda ya aikata waɗancan ayyukan munana da suka gabata sakamakon sa wutar jahannama kuma za a wulakanta shi a tozarta shi a ciki sai dai wanda ya tuba ai a duniya illa man taba fi duniya ya tuba a duniya ba wanda yaje lahira ya ga kashi yace ya Allah na shiga uku na tuba ba ba amfanin tuba a kiyama ma'ana taba fi duniya ila Allah min jami'i zalika to fa inna Allah ay tuba alai ai Allah zai karbi tuban sa ya fi mai ashi duk abin da kai a nan duniya idan kai nadama ka zo ka tuba in Allah ya so sai ka tubar ka wannan yana nuna mana ashe wanda ya kashe wani zai iya tuba shine sihatu taubatil qatili ingancin tuban wanda ya kisan kai kuma babu cin karo tsakanin wannan aya ta illa man taba wa amana wa amila amalan saliha da kuma ayan nan ta cikin suratul nisa'i wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما الله يجي دو وند يكشي مؤمني دا غانغا ومن يقتل مؤمنا متعمدا وند يكشي مؤمني دا غانغا فجزاؤه جهنم ساكيه سوت جهنم خالدا فيها يلا مي قدرا مدوما هر ابدا مالن كوتر جدن غارنكو ني ko wutar dutsen gugan ka ne aka ce za a jefa dan yatsan ka har abada kai ko gindin dutsen gugan ka aka makale maka hannunka aka ce har abada ai ka shiga wuwai ballan sana wutar jahannama muta'ammidan ka kashe mutun da gangan ina wanda ya dauki makami ya sare wayan wani ina wanda ya sare ka fadar wani ya je jinya ya mutu ina wanda ya danne wani ya yi ta sarar sa sai da ya kashe shi na'am tunda aka bashi kwaya ai an fitar da shi daga hayyacin sa dai daga cikin mu'amala illar mu'amala da kwaya kenan daman ba za su baka makami ba sai sun baka kwaya ko kuma galiban duk mai makami a hannunsa to yana shan kwaya ai wannan ta'addancin da suke galiba ai ba su hankalin su in ba ka mutum ya shi zai dauki wannan mukar ya danna wa wani yana cikin hayyacinsa sai da suka bashi kwaya ya sha yayi tatil wani ɗalibi na ya taɓa gaya min wata rana ya ce ai malam harkar siyasa nan sai dai addu'a ya ce wallahi malam yara ne ake tarawa ƴaƴan talakawa wannan adduna da gariyon da kake gani wallahi kasuwar ƙauye ake zuwa a yi oda a siyo musu su a ba su ya ce kuma wallahi malam kayan maye bokiti bokiti ake jiƙa su bokiti bokiti za a jiƙa a rinƙa sheƙawa kamar shayi duk wanda zai fita sai an ba shi yayi tatil yanda ka san za ka sha ruwan roba haka za su sha su ƙoshi sun gama buguwa a yi ihu a yi kaza a ce a fita aiki kawai duk wanda ya tsaya muku a hanya ku sare shi yasa za ga mutum ya zo wucewa ko akuya ce ta rabe ita a hanya sai ya raba ta gida biyu to ai kwaye ce take gaya masa haka idan ya zo ya tarar da wani itace ko wani danga-danga sai ya sare shi ya wuce saboda kawai jikinsa hannun ne yake so tsara kawai ballantana dan adam da haka duk wanda ya zo wuce masa a hanya shikenan a kwace wayoyin mutane a sare mutane a illata mutane ga sata ga ta'addanci ga zalunci kuma yawan mutum ya zo yana ce mana wai shi yana son ci gaban mutane saboda kawai mutane ba su san me suke ba Allah gyara mana halinmu amma duk da haka idan mutum ya tuba Allah tabaraka wata'ala zai yafe masa Ibn Abbas ransa ya ɓaci ƙwarai cewa duk wanda ya kashe mumini da gangan ya ce ba ya da wani tuba ya ce sai ya shiga jahannama wallahi in ji Ibn Abbas sai ya shiga wuta alkawari ne in dai da gangan ka kashe wani inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to amma malamai suka ce inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha shirka ne in mutum ya mutu yana aikatawa Allah bai gafarta ba amma yana aikata duk abin da ba shirka ba yana yafe duk abin da ba shirka ba ya zo a hadisi ingantacce a sihhatu tawbatil qatil da mutum zai wannan kisa daga baya yayin nadama sai ji ta istighfari ya tuba ya nemi afuwar Allah Allah ya biya hakkin waɗanda ya karkashe in ya yi tuba gaskiya kenan fa ula'ika masu wannan aiki yubaddilu lahu sayyi'atihim hasanat yubaddilu lahu sayyi'atihim hasanat Allah zai munan zai canja munanan ayyukansu da wani kyawawa abinda ake nufi wato buddilu makana amalis sayyi'ati bi amalil hasanati sai a canja musu maimakon munanan ayyuka da suke aikata kawai sai su dawo suna zuwa masallaci suna sharan masallaci suna aikin da'awa suna aikin alkhairi to wannan aikin alkhairin da suke sai ya canja musu munanan ayyuka fa hawwalahum ila alhasanat sai mai da su zuwa aikata aiki mai kyau da haka fa abdalahum makana sayyi'atil hasanati maimakon munanan ayyuka sai aikata kyawawa sayyid ibn jubair yace wato abdalahumullahu bi ibadatil awsani ibadatir rahman kamar inda mushrikai ne masu munanan ayyuka da suna bautar gumaka sai Allah ya dawo da su su rinka bautawa ar-rahman Allah sai kuma ya ce wa abdalahum bil qitalil muslimina qitalil mushrikin da suna yakar musulmi a wajen yaki to yanzu kuma sai a dawo suna yakan mushrikai saboda sun yi imani wa abdalahum nikahal mushrikati nikahal mu'minat da suna auren mushrikai kafirai arna mushrikai yanzu kuma sun dawo mu'mini suke aura Imam al-Hasan al-Basri yace abdalahum Allah bil amal as-sayyi al-amal as-salih Allah ya canja musu da mummunan aiki sun dawo suna aikata aiki mai kyau wa abdalahum bi shirki ikhlasa daga shirka suka dawo suna yin ikhlasi bil fujuri ihsana da fajirci kuma Allah sai ya katangance su da zina suke yi da luwaɗi suke yi da neman maza suke yi yanzu sai ba su ihsan da sar suka ke katangance kansu ba sa zina ba sa neman mata ba sa luwaɗi wa bil kufri islama da kafirci suke yi amma yanzu kuma sai suka zo suna mai suna aikata musulunci wasu suka ce wannan ayyukan fasara ta biyu fa yubaddilu lahu sayyi'atihim hasanat wato ayyukan da suka yi ne munana na da kashe mutane zina caca luwaɗi zalunci kaza gaba ɗaya aikin in sun tuba in dai taubatar nasuha ne sai Allah ya ce wa mala'iku da a littafin su an rubuta musu munanan ayyuka duk kuma yadda su aikin lada shine yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat ko yayi wancan da na gaya muku da farko ko kuma yayi musu wannan ba wani abu ba saboda rahmar Allah kuma Allah ya sani sun yi nadama sun koma gare shi sun yi istighfari fa yanqalibu dhanbu ta'a dan haka zunubin su yayi zaman to kamar da'a kuma ya zama hasana sai ya zama wani lada ne a cikin sahifa a cikin littafin shi ba wanda ya aikata wannan kamar yadda hadisi ya zo a cikin riwayar Imam Abu Zar Allah ya dare shi yace na san mutum na ƙarshe da zai fita daga wutar jahannama kuma yace na san akhira ahlil jannati dukhulan ila aljanna mutum ƙarshen da zai shiga aljanna mutum ƙarshen wato zai da zai fita daga wuta yace za a zo da mutum sai a ce ku kautar masa da manya-manyan zunubansa nahu anhu kibara dunubihi wasaluhu an sigariha Allah zai ce ga wani nan ban so ku kawo mai babban zunubinsa ku kawo masa ƙananan zunubin ku tambaye shi inji Allah sai a ce da shi kai amilta yawma kada wa kada wa amilta yawma kada wa kada kai ne ka aikata kaza da kaza da kaza wannan a kiyama kenan a gaban Allah ba wannan zai ce na'am ya rab la yastati'u an yunkira min zalika shay'an wallahi malam duk abin da mutum ya aikata sai ga hoton sa sai ga madigin sa annabi yace wannan bawan bai isa ba ya inkarin wani abu da ya aikata ya musanta bai isa ba kai zai ce nayi zai ce fa inna laka bi kulli sayyi'atin hasana to yau za a yi maka gafara duk mummunan aikin da kai tun da kai da kai to an canja maka duk wani mummuna ya zama kyakkyawan aiki kaga fasarar yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat mana akwai bayin da a gaban Allah za a yi musu ranar tashin kiyama haka sai ce ya rab ya ubangiji amiltu ashiya'a la araha huna ya Allah na bi aikata wasu abubuwa kuma ni ban gan su ba yanzu anan na yi sata na yi jini na yi kisan kai amma kawai yan ƙananan zunuban na gani kawai sai manzon Allah sai ya fashe da dariya hatta badat nawajizuhu har sai da manyan haƙwaransa suka bayyana yayi dariya sosai sai ya ce ai wannan bawan Allah rahamar Allah ne ya samu ai Allah yana iya yin haka ya kauda kai ga manyan zunubin da kai a ɗebo ƙananan a nuna ma sai a ajiye manyan sai a nemo ƙananan sai a nuna maka sai a ce ba kai kai kaza kai kai kaza ba eh wallahi ni nai ni nai ni nai sai a ce to je ka an yafe maka duk wani aiki da kai mummuna irin wannan an mai da shi kyakkyawa sai ce ya ubangiji ina kisan kan da nayi ya ubangiji ina zinar da nayi ya ubangiji ina satar da nayi to sai a ce shi ba ka tuba a duniya ba ai ka tuba dan haka tubar shi ake so a nuna maka ga laifin a fili kana gani kuma an canja maka shi ya zama mai kyakkyawa shine yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wannan yana nuna cewa lalle Allah mai rahama ne Allah mai jin kai ne ya Allah ka yafe mana Allah ya ce wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ila Allah mataba lalle Allah yana karban tuban wanda yayi tuba ya aikata aiki mai kyau wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurar rahima wanda ya aikata mummunan aiki ko ya zalunci kansa sannan daga baya yayi istighfari yace ya tuba tuban gaskiya to zai fa samu Allah ghafurar rahima ne Allah ya ce qul ya ibadiy alladhina asrafu ala anfusihim لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم يا وأن دسك لو كتماني دقر همر الله إنا نندبع إنا ننكالا نندي ككشي متاني هل ينا قنين شي وأي شي بذئية بابا والله كرك لو كتماني دقر همر الله إن الله يغفر الذنوب جميعا الله ينا قابر تذنبي قبادها إنا وندي تشنجيا ina wanda ya je gidan karuwai, ina wanda ya sata, ina wanda ya kaza, ba aikata laifuka da yawa kai ba, abinda ake so dawo kai musulunci ka tuba. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafuran rahima. Abinda na faɗa na daidai Allah shi ma munada, wanda ne na kuskure ko tuntuban harshe Allah ya sai mana. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.